من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك من الصدواء والنصافية تأصبر شابير قوات رمضان بان هجر منزو صلى الله عليه وسلم الشكارة دبودة داريو هدو دا أربعين دا هدو وانديدات دا شاشدة ga watan hudu hijiran miladiya 2022 ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 31 yau za mu tashi farkon aya ta 32 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa kamar haka akwai tambayoyi kamar haka akwai magana game da aja hankalin wasu mata da ma mazaje gaba daya saboda ana samun yawaitar zubar da ciki a asibitocin mu wannan haka ne idan kana hira da waɗanda suke wannan fannin za su gaya ma haka ma'aikatan asibiti musamman waɗanda suke wannan bangaren ana samun yawaitar zubar da ciki kuma babban abin damuwa shine hatta ga matan aure wannan ke nuna wasu matan ma za su ce ai mazajen ne suka sa su zubar da ciki wani ma shi zai kawo matar ya ce a zubar da ciki wannan haka ne abin ya yawaita a nan garin da waɗansu garurukan mu kusan ko ina idan ka ji waɗansu garuruka ma akwai wuraren da an bude ne kawai saboda wannan abu da tsabar bala'i to kaga likitan da zai bude asibiti kawai ake shi zubar da ciki sai ka ce kuma yana iya kwantawa yayin bacci lalle akwai kekashewar zuciya da rashin tsoron Allah da rashin imani a ciki to dangane da abin da shafi zubar da ciki akan zubar da ciki bisa larura amma na a lokacin da bai zama halittar mutum ba wannan shine abu na farko a lokacin da ya zama mutum cikakke wannan haramun ne in aka zubar an yi kisan kai ne ya shiga cikin wa idzal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ran tashin kiyama wanda aka kashe din za ta tambayi Allah subhanahu wata'ala a tambayi iyayenta nan me yasa suka kashe ta kaga al'aks in namiji ne ma zai ce me yasa iyayena so kashe ni wannan kenan to wannan kenan so dangane da al'amarin zubar da ciki lalle na farko a ji tsoron Allah subhanahu wata'ala da waɗanda suke zuwa a zubar din da mazajen da ke sa matan su yi da kuma ma'aikatan da suke wannan abu ma'aikatan lafiya kowa ya ji tsoron Allah ya sani cewa abin da aka baka kai wannan zaka mutu gaba da shi kuma Allah zai tambaye ka subhanahu wata'ala kamar yadda na faɗa bisa larura akan iya zubar da ciki idan bai kai halittar mutum ba amma ku rike wannan kalmar larura ina fata an gane larura kuma wannan yana ɗaukan abubuwa da yawa in aka ce larura shine abin da la mahala la budda to amma na musamman game da matan aure shawaran da zamu ba su shine maimakon haka ya halatta ai family planning san wannan abin da kyau musulunci baya kore family planning an fahimci abin da kyau shine ba da tazaran haihuwa kenan wannan a musulunci halal ne abinda musulunci ke hanawa shine kayyade iyali dan suna da bambanci a shari'a akwai ba da tazaran haihuwa a ce an haihu yanzu ba su a sake haihuwa sai bayan shekara 3 ko shekara 4 wannan babu laifi amma abinda aka hana shine a samu namijin da macen su yi ittifaki yaya biyu kawai za mu haifa kamar turawa batu ne za ka samu da matarsa ya dan shi daya sai karansu ko kuliya ina fata an gane to wannan kuskure ne wannan bai halatta ba a musulunci kayyade iyalai na san waɗanda suka irin wannan sai da ƴaƴan suka girma har sun gama secondary school suna shirin tafiya jami'a suka yi accident duk suka rasu yara guda biyu da shi da matar suka yi ittifakin ƴaƴa biyu kawai za su haifa su rayuwar turawa za su sai da yaran suka girma sun ma samu admission a jami'a sun je ne suna dawowa ƴan Gombe ne amma jami'an a wani gari ne wallahi suna dawowa suka yi tsari a mota yaran duka suka rasu to kaga wannan dabarar naka Allah ya kawo ka ta inda baka tsammani an fahimci wannan abin da ke yanzu kafin a sake reverse kuma a samu waɗansu it's too late ko ba haka ba to shi yasa musulunci ya hana ka ce ni kawai ɗa ɗaya nake so ko kawai ƴaƴa biyu kawai ne zan haifa saboda amore amma to wannan ne musulunci yake korewa kuma haramun ne amma ba da tazaran aihuwa wannan ya halatta ku gane wannan abin da ke babu malamin da ya haramta sai dai ba kawai malami mun dai malami wayayye ne wanda ya san shari'ar musulunci ya san fiqhul mu'asara kuma fiqhun zamani na musulunci fata wanda malaman zamani suke duk malaman duniya sun halatta shi amma akwai malami nan kawai shi ya gama wannan kyamaran ba sai ya ce ma haramun ne akwai irin waɗannan malaman an gane ku na san wanda har ya kofi wata baya sha dan yana tsoron wai akwai giya a ciki balle su faro ka wai babban haramun kenan to kaga wannan malami shi zai yadda da wani family plan wanda yana gafi wata ma bai halatta a sha ba ina fata an gane to idan mu kauce wannan harkan zubar da cikin hakikanin gaskiya gwanda abi matakan da ya halatta na family plan wannan kuma aiki ne na ma'aikatan asibiti akwai waɗanda suka kware kan wannan suna ba da shawarwari kuma shi wannan tun lokacin annabi fa ana yi hadisin Jabir cikin Sahihul Bukhari ya tabbatar hadisin al-azl kenan wanda ake cewa azalo da Hausa dan ya ce muna kaza kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'anu yanzil kuma qur'ani na sauka kuma ba umarce mu ba kuma ba a hana mu ba tun a lokacin akwai dabarun da suke wajen kaucewa kar mace ta dau ciki kuma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya labarin ma kai kunnen shi amma bai ce ba kai ku dena kaga Jabir ya ce a muna yi ne saboda kar mace ta dau ciki to kaga datu me suna so a samu tazaran aihuwa musamman a wannan zamanin watakila ko saboda irin abincin da ake ci ne chemical yayi yawa galibi abincin mu yanzu chemical su ba irin organic food da ake da su a baya ba za ga iyayenmu da suna da natural family planning ko ba haka ba sai ka ga tsakanin mutum da kanin shi shekara uku kuma ba wani asibitin da suka yi yana ko albarkan dadin ya fi wani ban sani ba sai ya ga mace ta aihu kafin shekara ta samu ci kaga akwai matsala hatta ga lafiyarta karan kanta akwai matsala an fahimci wannan abin da kyau to shi yasa musulunci ba bakawayin addini bane kuma ba mugun addini bane ba to dan lafiyar macen ya halatta a bada tazara aihuwa da kuma lafiyar yaron ma karan kanshi wannan dai shine abin da ya kamata a dinga yi maimakon a zauna a cikin duhu sai ciki ya shiga kuma a ce ba a shirya mishi ba talaka ki je ki zubar samman shi namijin ma ki je ki zubar da cikin nan in ba haka ba za a yi kaza kaza kaga akwai zalunci a ciki Allah ya sa mu dace sai kuma tambaya dangane da wanda tace tana tare da mijinta shekaran su 8 baya bada zakatul fitr zakan fitr da kai kenan na azumi to idan mutum ba shi da zakan fitr da kai ta sha bamban da zakan farilla na dukiya an gano wannan abin da kyau zakka na kudi ko na amfanin gona waɗanda suke da gwalagwalai hajiyoyi akwai zakka akan wannan gwalagwalan in kudin su ya kai a fidda zakka. Wannan shine fatawa mafi inganci, ina fata an gane. Amma sauran kayayyakin alatu ko motoci ko gidaje ko wasu abubuwa nan babu zakka a kansu. Amma malamai sun kebe gold shi wannan akwai zakka a kansa. Amma duk wani kayan sawa komai tsadan shi babu zakka a kansa. Idan kina sa lasin miliyan 1 babu zakka akan wannan. Kana hawa motar miliyan 100 babu zakka akan wannan motar. Kana cikin gidan miliyan 1000. Ko sa akwai gidan miliyan 1000 ko? Akwai su a Abuja. Wani ce Allah kai mu. To a takaice da duk ire-iren waɗannan abubuwan babu zakka kansu, amma gwalagwalai su sun zama exceptional a cikin kayayyakin ado. Ina fata an gane. To wannan wajibi ne kuma rukuni ne daga cikin rukunan musulunci. Idan ba ka yi, wasu malamai ma sun ce ka kafirta. Wasu malamai sun ce ba kafirta ba, amma kana cikin hasari, ka aikata babban kabira daga cikin kaba'irin zunubi. Wannan akwai bambanci. Yace wa kaman mutanen da suke siyan motoci saboda kasuwanci fa, da masu sayan gidaje saboda kasuwanci. Wannan ya zama kamfani kenan. Daidai yake da shagonka a kasuwa. In ka tashi fidda zakka da kudin da ke hannunka da kudin da ke banki da kayan shagon duk zaka lissafa. Ina fata an gane. Sai ka fitar musu da zakka. Haka wanda yake harkan kaman filaye ko irin real estate, masu gina gidaje din nan, wannan yanzu gidajen ai ba wai na zama bane ba, kamfani ne. In ya tashi fidda zakka, har waɗannan filayen nashi na sayarwa da gidajen sayarwa duk suna cikin zakka. Da in ma su siya su sayar, ko kuma su gina su sayar, ko su sayi fili su sayar, to sun tashi wannan jarin su ne. Wannan kenan. Amma idan gidajen haya ne kuma, misali kana da gidaje 100 ka sa mutane su zauna fi sabilillahi, babu zakka akan wannan gidajen. Amma in kuma gidajen haya ne, to yanzu gidajen babu zakka a kansu sai kuɗin da ake karɓa na haya. An gane bambancin abun? Kuɗin da ake karɓa na hayan gidajen su akwai zakka a kansu, amma asalin gidajen su ba a fitar musu da zakka. Amma waɗanda suke gina gidaje suna sayarwa, su ba gidajen haya bane ba. Za su gina ne don su sayar. In filaye ne suna saya ne don su ci riba su sayar. To wannan ya zama kaman jarinsu ne. Kun gane bambancin abun? To waɗannan filayen da gidajen duk akwai zakka a kansu. Haka nan motoci. Idan kana sai da motoci, ai kamfani ne, shagonka kenan, akwai zakka akan waɗannan don jarinka ne. Da kuɗin da ke hannu, da kuɗin da ke banki, da motocin da aka kasa na sayarwa, duk akwai zakka akan su. Amma in motocin haya ne kuma, zance mafi inganci babu zakka akan su sai kuɗin da suke kawowa. Kun gane bambancin abun ko? Idan kana da motocin haya guda 10 suna zuwa, suna lodi zuwa Lagos ko zuwa Port Harcourt ko Kano ko masu lodin Kumo, to waɗannan motocin manya ne ko ƙanana ne babu zakka akan su. Amma kuɗin da suke kawowa shi akwai zakka akan shi, don su ba motocin sayarwa bane ba. Ina fata an gane bambancin abu. Ire-iren waɗannan suna da muhimmanci ƙwarai da gaske. Allah ya sa mu dace. To zakka na fidda kai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta shi yadda zo cikin hadisin Abdullah bin Umar. To amma na ai an ce ne a bawa mabugata, haka ne ko ba haka ba? Ashe dole akwai wanda, akwai mai bayarwa, akwai mai karba. To idan wanda za a bawa bai da shi, shi wannan zakkan ba wajibi bane akan shi. Eh, sun malamai sun ce in ya samu da yawa kuma shi ma zai iya fitarwa. Amma in abin da ya samu kadan ne, shi zakkan ta fadi akan shi. To yanzu ke kika san mijinki, idan mijinki baya cikin masu halin fitarwa, shi ma kawo mishi ake, babu komai. An fahimci wannan abin da kyau. Amma in yana da hali ne yake fitarwa, lalle wannan akwai bukatar a mishi nasiha. Idan tsoron Allah, zakan fidda kai na daga cikin fa'idan ta shine, Annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, yace tuhratul lisa'id wa tu'matu lil masakin, taimakawa miskine ta hanyar ciyar da su, da kuma tsarki ne ga azuminka. Idan kana azumi, akwai inda kake rafkanuwa sujjadan kabla da ba'di ya kama ka azumi kuma baka yi ba, to wannan zakan fidda kai din kamar sujjadan kablinka da ba'di ne. Kana azumi, kai wani abun da zai rage darajar azumi, zai rage ladan azumi, kai ta yi. To idan aka gama azumi, ka fidda wannan zakan fidda kai, tana kankara waɗancan abubuwan. kun gane wannan abin da kyau dan ƙarya da mutun yayi da dan gulmace gulmace da wasu ƴan sa ido da kaza da wasu kallon fina-finan da bai kamata ba wasu ababan da zasu da rage darajar azumin mutun to zakkan fit ba kuma nace fa ayi ba saboda ai za mu yi fit da kai bari yawa ba haka nake ni al'asalin shine kar kai an gane ko amma fa'idar zakkan fit da kai yana kankare maka wasu kurakuranka da kai a cikin azumi to idan mijinki na da hali ya ji tsoron Allah ya fidda wannan zakkan kin fitarwan kaman yana jayayya ne da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ka iya kai mutun zuwa ga ainihin halaka sai tambaya ta biyu duk a cikin takaddanta wanda zamu amsa saboda na samu an tambayi malami da yawa irin tambayar nan kuma su amsa shi in public daga cikin su akwai Allama Ibn Bas Allah ya mishi rahama da ainihin Abdul Mu'in da dai manyan malaman da suke amsa fatawa na duniya na gani cikin littattafan su an aika musu tambayar wasu ma daga wasu kasashe kuma sun amsa a wuraren karatuttuka sannan wani daga cikin malamai manya na kasar nan muna magana da shi jiya yake cewa yana da kyau amsa saboda suna yawan samun wannan tambayoyin su ma sannan kuma akan yi tambaya ne wani wanda bai tambayan ba ma abin sai ya shafe shi haka sahabbai suka ce idan muna zaune a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah muke wani dan kawai yazo shi suka ce da mishi dan kawai yazo zai yanko ta tambaya ce ta bala'i ya jefa wa Annabi wanda mu muna jin nauyin mu masa ko muna jin kunya amma dan kawai ba ruwan shi kawai sai jefo ta ya murtike kuma ya shiru sai sahabbai suka ce amsan da Annabi zai ba shi mu kuma sai mu karu ina fata an gane to shi yasa duk tambayar da ta zo ba mai tambayar kadai bane ke samu fa'ida tambayar ita ce ta karshe wanda zamu amsa kuma shine hukuncin mutumin da yake da mata sama da daya a ce yana da mata biyu ya hada su a daki ɗaya sadu da su me hukuncin wannan abu ina fata an fahimci tambayar da kyau ana yi watakila da yardan su kuma da amincewar su yana saboda suna shiri irin sun hada kai yanda suka hada kai a kitchen da tsakar gida sai kuma su hada kai wurin kwanciya wannan shine mentality nasu kenan wai tsabar a wurin soyayya duk ɗaya ne abu na farko shine wannan abun haramun ne bi ittifaq malami ba su da sabani wajen cewa haramun ne asali an ga waɗannan ne a fina-finan kasashen turai galibi munanan danan dabi'un ba al'adunmu bane ba zuwa mana suke daga ketare an gani a fim kawai sai a zo a dinga yi annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce hadisin muslim yace wal haya'u shubatun minal iman kunya wani reshe ne na imani duk wanda bashi da kunya bashi da imani la imani liman la haya'a lahu duk wanda bashi da kunya bashi da imani to wannan akwai rashin kunya a ciki sannan wani hadisi ingantacce ruwayan imam Abu Dawud da Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta namiji ya ga al'auran namiji ya haramta mace ta ga al'auran mace sai in larura kaman karban aihuwa ko asibiti ina fata an gane wannan dai larura na rashin lafiya amma in ba wannan ba haramun ne akwai tsinuwa ma akan wannan abu al-imam an-nawawi Allah mishi rahama yace malamai sun ittifaki wajen haramcin namiji ga al'auran namiji ba bisa larura na jinya ba ko mace ta ga al'auran mace ba bisa larura na jinya ba haka Ibn Qudama Allah mishi rahama a cikin al-Muguni yayi makamancin irin wannan magana cewa da haramun ne wani ga al'auran wani to kaga a wannan lokacin ai dole su matan guda biyun ko da matan ka ne gani al'auran junan su haramun ne kun fahimci wannan abin da kyau a takaice masu irin wannan da mazan da matan su ji tsoron Allah subhanahu wataala su ji kunyan Allah su sani manzon Allah ya haramta kuma akwai tsoron za su fada cikin fushin Allah subhanahu wataala wannan dai a takaice shine ababan da malamai suka fada a sama da babu lokaci akwai maganganun malamai da yawa amma dukkan su sun haramta abun kuma sun yi kakkausan kaman martani ko kakkausan murya ga masu irin aikata wannan abun saboda ya saba wa addinin musulunci kuma ya saba wa hankali an fahimci wannan abin da kyau ba na ji wanda yake da hankali ma lafiyayye ma zai amince da wannan abun Allah ta'ala tsare mu ya tsare mana imanin mu za mu tashi akwai masu tambayoyi da yawa wanda ba za masu sori neman addu'o'i da yawa wanda ba za mu iya karanta ba sai dai duk lokacin da za mu tashi a karatu muka da addu'o'in gaba daya mu yi wa juna addu'a Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu za mu tashi aya ta 20 a ta 32 cikin wannan sura mai albaraka suratul nisa na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وإن
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd wala tatamannu kada ku burace kada ku yi burin ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd falalan da Allah ya fifita sashin ku akan sashi kada wani Allah ya fifita shi akan wani ka burace wannan abun kace ko saboda me kai ma ya kamata a fifita kai yanda aka fifita wani Allah yace lirrijali nasibun mimma iktasabu lirrijali nasibun maza suna da kaso na lada mimma iktasabu na abin da suka aikata na lada ubangiji ba zai rage musu komai ba zai ba su ladan su cikakke walin nisa'i nasibun haka nan mata ma suna da lada cikakke na irin aikin da suka yi na lada mimma kasabna na abinda suka aikata was'alullaha min fadlihi ku tambayi Allah daga cikin falalan shi ai ku roki Allah falalan shi innallaha kana bikulli shay'in alima lalle ubangiji ya kasance masani dangane da dukkan komai hadisi ya tabbata a cikin riwayar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Tirmidhi ko kuma asar daga Mujahid Allah ta'ala ya kara masa rahama Mujahid ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kale yace qalat ummu salama daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah yaghzur rijal wala naghzu maza suna zuwa yaki suna zuwa jihadi amma mu ba mu zuwa jihadi walana nisful miras sannan ana ba mu rabin gado su kuma ana ba su gado cikakke fa anzalallahu hadhihi alaya sai Allah ya saukar da wannan ayan wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku burace kada ku dinga burin abinda Allah ya fifita sashin ku akan sashi lirrijali nasibun mimma iktasabu maza za su samu cikakken lada na abinda suka aikata ba tare da Allah ya tauye musu komai ba haka walin nisa'i nasibun mimma iktasabna haka nan mata ma suna da lada cikakke na abin da suka aikata na lada ba tare da an rage musu komai ba was'alullaha min fadlihi akan wannan burace buracen dan me aka yi kaza dan me aka ba wani ni ba bani ba was'alullaha ku tambayi Allah ku roke shi min fadlihi daga falalan shi innallaha kana bikulli shay'in alima ubangiji ya kasance masani dangane da dukkan komai idan ka ga wani Allah ya fifita shi a kanka Allah ya bashi wata falala daukaka wacce kai bai baka ba madadin ka masa hasada ko ka dinga kyashi ko bakin ciki kar kai wannan wannan yana cin karo da imanin masu imani masu kyakkyawan imani fatan alkhairi suke in sun ga wani ya ci gaba kai dai ka roki Allah kai ma ya baka irin wannan alkhairin da ya bashi maimakon ka zauna kana jin haushi yo ai ba shi ba wa kanshi ba ba wayan shi bane ko dabaran shi Allah ya ce mafita was'alullaha min fadlihi ko roki Allah a cikin falalan shi Allah subhanahu wata'ala yana so mu yawaita roƙon shi dan adam ne in ka dame shi da roƙo sai ya fushi sai ya ji haushi da ka buga waya sai ki dauka idan ka zo ya ce a ce maka baya na ina fata an gane dan adam kenan wani an zo neman shi sai ya gaya wa yar shi ki je ki ce bana na da ta fita ta ce baba na ce in ce maka baya na ina fata an gane to kaga wannan yaro sarkin gaskiya amma abin da nake so na kai garin shi shine watakila wanda ya zo din nan ya zo maula ne an gane ko ko ya zo roƙo ne ko ya zo neman wata alfarma dan adam in aka dame shi da tambaya sai ya fushi wani mai bai ce Allahu yadhdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam hina yus'alu yadhdabu Allah yakan yi fushi in baka roƙon shi amma dan adam kuma a lokacin da aka roƙe shi a lokacin yake fushi to saboda haka mu yawaita roƙon Allah subhanahu wataala manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace ku roki Allah dukkanin bukatunku ko da hancin takalminka ne kamar slippers ba she ke da hanci ba hancin takalminka ya samu matsala ka roki Allah ya Allah hancin takalmina akwai wani yace min yana ban labari wani abokin mu ne yace wallahi ya taba shiga wani hali yace talauci ta kai masa innana ya kwane na addu'a Allah ba shi naira 50 yace wallahi naira 50 wata matsala ce ta taso masa a lokacin naira 50 ne za ta yi maganin matsalan bai da shi kuma baya so ya roki kowa yace washe gari wani ba shi kyautan 500 kaga Allah kenan to shi yasa komai girman bukatanka karka ji tsoron roƙon Allah akan komai girmanta kuma komai kankantanta maka roki Allah akwai daga cikin salaf Allah ma subhanta bayin Allah na gari la yas'aluna an-nasa ilhafan ba sa roƙon mutane koda ilhaf shine wannan abin da ke bayan kwallon dabino wannan farin abu mai kaman ina fata an gane to ko wannan ba wai ya roki mutum a bashi dabino ba ba kuma kwallon dabino ba wannan dan abu mai kama da leda da ke bayan kwallon dabino ko wannan ba sa roƙon mutane was'alullaha min fadlihi ku roki Allah cikin falalan shi wani daga cikin sahabbai yayi alƙawari tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamin alƙawari idan kana kan doki bulalan ka ta fadi kasa karka ce wani ya miƙo maka sauka ka dauko da kanka saboda me saboda kai matuƙa wajen karka da mutum ko mutane to anan me yasa yanzu barace barace ya yawa da maula da NKJK ba ku san NKJK ba ko e kafar ka jarinka shi wannan ke din ma'anar shi kafar ka je din kuma jari ke na karshe kuma ka e kafar ka jarinka ya je office din wannan ya je wancan ministerin ya tafi can aikin shi kenan ya je shagon wani a babban layi a kasuwa yace ai matukar bakin mu zai motsa za mu ci abinci ya iya kalamai na ƙarya kenan ya iya bambadanci hakikanin gaskiya shine roko akan yi shi ne fa a babin larura amma mun sani cewa cikin al'umman mu a yau wallahi roko da dama da ake ba larura bane ba kuma wani abin da nake yawan tambaya idan kana yawo a duniya kai ko a cikin Najeriya ne me yasa ba masu roko sai Hausawa haka ne ko ba haka ba kashi 90% na mabarata Hausawa ne ku yi hakuri idan kullun zaka zauna baka fadan laifin ku dan ku gyara to an samu matsala bukatanka kullun a ce su wane ke da matsala kai banda kai a kullun ka ji kai kake da matsala ya zaka gyara ko makka ka je kaga mabarata Hausawa ne na Najeriya ko na Niger har a bakin Ka'aba ba yana nufin jikin ka ba wajen masallaci za ka gansu wannan layukan da ke tahowa zuwa harami ga wanda ya san makka za ka gansu a Madina za ka gansu a Mina ran arfa ko ayyamu mina kwanakin minan nan kaga an samu yaro ko yarinya an sa hannun shi an daure lafiyar shi kalofa wallahi tallahi yazo shi yana bara akwai wanda a gaban mu a Makka aka kama shi askar suka kunce abu sai ga hannun shi lafiyar shi galaba an gane ko to saboda ne me yasa al'ummar mu ta zama ci ma zaune mutuwan zuciya da barace barace na san mutumin da ya samu matsalan ido sai fara bara bai gama mukan cewa dilin ba sai wani ya kira shi yana da hali yace wane za mu kai ka asibiti a maka aiki idon kan nan zai iya ruwa yidi shawara in ban wani shawara za ka yi dan Allah waya ba shi lokaci zai yi shawara yidi shawara ya dawo wani idon ya bude to aikin me zai wallahi idan idon ya bude aikin me zai saboda haka a bar shi a rana ɗaya na samun kaza wai da wannan baran ko ba karamin alheri yake samu ba wallahi abin da yake kenan wannan ba fa labari ba na san inda abin ya faru na san makahon na san alhajin da zai aiki haka aka bar shi ya ci gaba da baran shi to kaga wani irin mutuwar zuciya ce wannan akwai mai baran da ya mutu a Lagos an samu naira 600,000 a cikin shi 600,000 to wani irin bala'i ne wannan abu to a takaicin takaita ƴan uwa Allah ya ce was'alullaha min fadlihi ku roki Allah falalan shi mu ji tsoron Allah idan bukata ba ta kai inna naha ba wannan baran ba shi da wani amfani kaga uwa bara ƴaƴanta bara wannan ba karamin ba akwai mutumin da kofa yana zaune matar ta fita bara yaran su fita bara zuciyar shi ta mutu shi ko baya aikin komai su suke ciyar da gida mun san akwai irin waɗannan lallai al'ummar mu ta Hausawa muna cikin bala'i matukar duk al'ummar da ta gino akan maula ƴan maula suka yi yawa a cikinta da mabarata da cima zaune da ƴan Allah ba ku mu samu shi fakar Allah ba shi wai kudin Allah ba ku su he su samu Allah ba ku mu samu Allah sauke was'alullaha min fadlihi ku roki Allah cikin falalan shi innallaha kana bi kulli shay'in alima lalle ubangiji ya kasance masani dangane da dukkan komai idan kuka yi baran idan na gaskiya ne Allah ya sani idan na son zuciya ne Allah ya sani kuma annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce duk wanda ya maida bara sana'a shi bashi da aiki sai bara ran tashin kiyama zai tashi fiskar shi babu nama namun fiskar shi gaba daya zagonni zai tashi a kwarangwal yace duk roƙon da yake ana bashi naman shi ne yake zuba amma ba zai ga abun ba sai an tashi kiyama da kaga mutum fiskar shi ba nama kace ka gan shi nan yan maulani ina fata an gane lallai mutuwan zuciya ba alkhairi bane ba duk al'umman da zuciyar ta mutu da al'umman sunan ta sori Allah ya kiyaye sai Allah ya ce mi
ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun walladhina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum inna allaha kana 'ala kulli shay'in shahida
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wali kullin ja'alna mawaliya wali kullin kullin wannan tanwinin iwad kenan wali kullin ay wali kullin min arjali wan nisa kowanne daga cikin ku namiji ne ko mace ja'alna mawaliya mun sanya mishi masu cin gadon shi mimma taraka cikin abin da ya bari na dukiya alwalidani iyayen shi guda biyu wal aqrabun da ƴan uwan shi mafi kusa walladhina qadat aymanukum wadanda kuka kulla rantsuwa tsakanin ku da su fa'atuhum nasibahum to ku ba su kasan su innallaha kana ala kulli shay'in shahida lalle ubangiji ya kasance shahidan mai ba da shaida ne dangane da dukkan komai wannan aya malaman tafsiri sun tattauna akan ta sun yi maganganu masu tarin yawa daga ciki akwai manyan maganganu guda uku. Akwai malaman da suka tafi akan cewa abinda wannan ayan take magana shine wanda yake al-Imam Ibn Kathir da kuma Ibn Jarir al-Tabari sun tafi akan cewa kashi na farko din nan da Allah ya ce wali kullin ja'alna mawaliya, wali kullin kowane ɗaya daga cikin ku maza ne ko mata, ja'alna mawaliya mun sanya masu cin gadon ku, mimma taraka cikin abin da kuka bari na dukiya, alwalidani iyaye guda biyu, wala qarabun da ƴan uwa mafi kusa, ƴan uwanka mafi kusa, ƴaƴanka suna ciki, jikokinka na ciki, yayyanka da kanninka duk suna ciki, maza ne ko mata. A farko-farkon musulunci ko kuma har zuwa lokacin da aka koma Madina, akwai wani al'ada da Larabawan jahiliya suke da shi, musulunci kuma zai tafi akai, shine akan kulla kawance tsakanin wannan kabilar da wannan kabilar. Misali, in aka ce kabila ba ana nufin sai yare daban-daban ba. Misali, da Kanawa da Zazzagawa ai dukan su Hausawa ne, ko ba haka ba? Da Katsinawa da Daurawa da Sokotawa duk yaren Hausa suke. Hakanin amma za ka samu akwai bambanci wajen lahaja, accent insu daban-daban ne. Ko ka ce Fulanin Adamawa ko Fulanin Gombe misali, ko kuma na Mali ko na Senegal ko na Guinea, duk za ka samu akwai bambancin lahaja in kana jin maganar su, amma duk yaren guda ɗaya ne. Hakan ka dauke turancin Britain da turancin America, duk turanci ne amma kuma accent din su daban-daban ne. To sai ya zama an kulla kawance tsakanin wannan kabilar da wannan kabilar. Kawancen shine in an kawo mana hari kamar an kawo muku hari ne, za ku taimaka mana. Idan an kawo muku hari na yaki, mu ma za mu shiga kamar an yake mu ne. Ko kuma mutum ya yi tabanni, tabanni shine ka dauki yaro ka ce ka mai da shi ɗanka. To idan kai wannan da shi da ɗan da ka haifa hukuncin su ɗaya ne. Idan ka mutu yana da gado yadda ɗanka ma yake da gado, sannan zai amsa sunanka ne ba sunan mahaifin shi ba. To wannan al'adar Allah ya rushe ta, ya hana wannan abubuwan, cewa duk wani kawancen da za a kulla ya halatta, amma banda maganar cin gado a ciki. Cin gado kan akwai waɗansu keɓantattun mutane su kaɗai suke cin gado, duk wanda baya cikin su bai halatta ya ci gado ba. To shine Allah ya ce wali kullin ja'alna mawaliya, kowanne daga cikin ku, kullin al'iwat kenan, mace ne ko namiji, ja'alna mawaliya mun sanya masa masu cin gadon shi, mimma taraka cikin abin da ya bari na gado, alwalidani iyayen shi, wala qarabun da yaya ko kanne ko yayu. Allah sai ya ce walladhina qadat aymanukum, wadanda kuka kulla kawance da su ko alkawari ko rantsuwa tsakanin ku da su, fa atuhum nasibahum, ku ba su kasan su na ihsani da kyautatawa da taimako, amma banda maganar cin gado. Inna Allaha kana bi kulli shay'in alima, ubangiji lalle ya kasance shahidan mai bada shaida ne dangane da dukkan komai. Sai Allah ya ce
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghayb bima hafizallah wallati takhafuna فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahu 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wannan ayan yana cikin ayoyin da maza suke son a karanta kuma a fassara. Da ya tashi jayya da matan shi, ce Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, haka ne ko to zamu karanta ayi mufassara filla filla daki daki mu ji fahimtar da galibin maza suke haka ayin take nufi ko ko ba haka ba wallahi almusta'an wa billahi tawfiq Allah ya ce ar-rijalu maza qawwamuna 'ala an-nisa menene ma'anan qawwamun qawwamun jami'in na qawwam ina fata an gane qawwam shine guda daya singular kenan ko sannan qawwamun shine jami'in shi plural masu yawa to sai ce su maza qawwamuna ne 'ala an-nisa'i akan mata qawwam 'ala wazn fa'al lil mubalaga min al-qiyam 'ala shay'i wa hibzihi Allah faɗa cikin Al-Qur'ani mai girma ce Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum haka ne ko ba haka ba to an ce al-qayyum shine wanda yake tsaye yake kula da sha'anin halittar shi gaba daya da Allah ce Allahu la ilaha illa hu ubangiji Allah shine wanda babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi al-hayyu rayayyen da baya mutuwa wanda mutuwa ba za ta riske shi ba al-qayyum kuma wanda yake tsaye wajen kula da sha'anin bayin shi Allah shi yake kula da dare shi yake kula da rana shi yake kula da ruwan sama shi yake kula da saman nan in ba ka ba sai ta rikito duk ta kashe mu haka ne ko ba haka ba yanzu a ce wannan POP masallacin da kwanan duk su zubo me zai faru za a samu matsala wannan sama a ce ta fado dan Allah ya zai kun ga an samu matsala ko sai dai ki shiga karkashin gado gila to anan da Allah ya ce to Allah shi ke kula da rayuwar mu da mutuwar mu da lafiyar mu da rashin lafiyar mu da hasken rana da duhun dare da duwatsu da suka cika duniyar nan amma suna tsaye cak yanzu a ce dutsen nan dake gabar da Gombe ya gangaro ya taho a guje iyo cikin gari ya za a yi wa ya tsaye da shi Allah ba gwamna ba ba sarki ba ba shugaban kasa ba ba sojoji ba ko ba haka ba in ya taho ba wanda ya tsaye da shi amma Allah ne ya ce tsaya ana al-qayyum din kenan da tashin ka da zaman ka in Allah ga dama sai hana ka tashi haka ne ko ba haka ba ya kake ji idan danna idan ne ka kana bacci ga idon ka biyu ka an san danna ko to maganin danna shine addu'a lokacin kwanciya a karanta ayatul kursi falaki da nasi da qul huwallahu a shafa wannan shine maganin danna in ba haka ba ya dinga danne kake Allah raba mu da danna to Allah da yace ar-rijalu su maza dai qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd mala yace manan qawwamuna din nan ai ar-rijalu maza yaqumuna suna tsayuwa tsayin daka ala shu'unin nisa'i bisa sha'anin matayensu wajen cinta da shanta da wurin zamanta da lafiyanta da iliminta ina fata an gane da bata kulawa da nuna kauna da soyayya sai ce bil hibzi wajen bata kariya zai bada rayuwar shi dan ya kare matar shi shine qawwamuna din zai iya bada ran shi dan kare rayuwar matar shi kuma in yayin wannan Allah ya ce yayi shahada da nassin hadisi daga bacin Allah duk wanda aka kashe shi dan kare mutuncin iyalin shi annabi ya samu shahada an gano wannan abin da kyau yana cikin qawwamuna sannan ce war riayati da kulawa da su wan nafaqati da ba su ainihin ci da sha wal ta'dibi da ba su tarbiya koya musu ladubba wa gairu zalika da wadansu ababe wadanda ba wannan ba mimma taqtadihi maslahatihinna wanda maslahan mata kullun ake so a kare an fance wannan abin da kyau to idan mutu yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i haka yake shi yasa kafin ka ja wannan ayan ya zamo kafi karfin gidanka idan aka ce kafi karfin gidanka ba ko kana ta muzurai ba ani na fi karfin gidana da nayi sallama kuwa sai ya nisu wannan ba burgewa bane ba ka zama mugu kenan kaga yara suna kuya yalla boye ya dawo in ana hira du'a waze to me abun burgewa ana kafi karfin gidanka shine kafi karfin gidanka wajen bukatun su shine abu na farko amma baka fi karfin bukatun gidanka ba kana ta muzurai ba wanda ka fi karfin shi. Ina fata an gane. To abinda ake cewa qawwamuna 'alan nisa'i suna tsayuwa tsayin daka wajen kare haƙoƙin mata, su ne shugabanni akan mata. Shi kuma amfanin shugabanci ai ba ka zama dictator ba, ba ka zama shugaba azzalimi mugu mai takura komai ka damke ka kulle ka. Ina fata an gane, kowa ya ta kuka, ba wanda ake nufi ba. Shugaba ka zama mai tausayi mai rahama, to haka kai ma akan matan ka zama mai tausayin su, mai rahama, mai yalwata musu ba mai kuntata musu ba. An gane ko? Ka fito kana ta muzurai ka takura kowa kai kai ne shugaba, wannan ba shi ake nufi ba. Ka yalwata wa mutane zama kowa na walwala, wannan shi ne abin da ake ce qawwamuna 'alan nisa'i. Shi yasa wani daga cikin magabata ya ce idan kana da mata ka ɗauko mata ɗan aiki, ko ƴar aiki so ne nake so ne ci, mai dafa mata abinci, mai mata wanke-wanke. Idan ta ce ƴar aikin ta yi kaɗan, ya ce wajibi ne ka ƙaro. Haka yanzu ake yi. Yana cikin qawwamuna 'alan nisa'i. Ba ana nufin cewa wai abinda ake nufi shi ne ya zamo suna jin daɗin rayuwa, ana ba su dukkanin kulawa, ya zamo ka zaɓi ma sunan da kake kiranta da shi. Wani ce ta a karamar kanta ya yi nauyi kenan. Kar kawai sunan matanka Aisha ka ce Aisha, a kaɗan sauya. Ina fata an gane, ko ka ce Aish yauwa, idan Maryam ne ka ce Mimi. An gane ko? Ko ka akwai kalmomi na Turanci ko na Larabci, ko ka ce Habibati ko Khalilati ko Halilati, haun ya fito sosai. Ina fata an gane, ko irin Suwiti ko wani Honi, duk wanda ka gada ma duk ya halatta. Shine qawwamuna 'alan nisa'i din, ba su kulawa. Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ai maza shugabanni ne akan mata. Shugabanci na adalci ake nufi, ba shugabanci na kama karya ba. Na akwai wanda yake shugabanci a gidan shi yanda ka san shugabanci Abuja haka yake, ya takura gidan, ya matsa musu lamba, ba rahama, ba tausayi, ba komai. Ita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, to wallahi wannan ayin ba haka take nufi ba. Bima faddala Allahu ba'dahu 'ala ba'din, saboda fifikon da Allah ya wasa shi akan sashi. Allah ganin daman shi ne ya ba maza shugabanci akan mata. Idan kai zaka je ka neme ta a wurin iyayenta, kai zaka biya sadaki, haka ne ko ba haka ba? Kai zaka kama gida in baka da shi, in kana da shi kuma ka gyara shi. Sannan kai zaka yi kayan lefe, kai zaka yi kayan daki, haka ne ko? Haka ya dace ba shari'a ba? Ina fata an gane. Kun san na gaya muku kwanaki, wanda ya zo neman aure ya ce babu kayan lefe, aka buga ya ce obidiya ne. Duk yanda aka yi ce wallahi san babu kayan tambaya, babu kuɗin na gani ina so, babu kayan lefe, babu kuɗin sayan bakin amarya, komai ya ce bidiya ne. Baban yarin ya ce a rufu da shi. Baban shi ma ina fata an gane, ya san kan tsiya. Sai ya ce to tun da haka ne ka ce duk waɗannan ababen bid'a ne, to mu ma dama muna kayan daki, akwai gado, akwai kujeru, akwai firji, akwai tibi, akwai kaza da katifa, duk aka lissafa mishi. Akwai gara kuma da buhun shinkafa da buhun. Ya ce wannan ai sunna ne ai. To kaga wannan bai zama qawwamuna 'alan nisa'i ba. An fahimci wannan abin da kyau. To Allah ya fifita maza akan mata ya zama su suke shugabancin su, su suke kula da su. To lokacin da yayi wannan, ke kuma wajibi ne ki masa ladabi. Domin shi aure kamar menene zan ce, yana buƙatar commitment from both side, duk bangaren guda biyu. Kai ka yi abinda Allah ya wajabta maka, ke ma ki abinda Allah ya wajabta miki, sai a samu gida ya ginu akan soyayya da farin ciki. Amma ɗaya bai yi nashi ba, kuma ɗaya yana so a mishi, kaga an samu matsala. Kai baka sauki haƙƙinka ba, kai kana so a sauki haƙƙin ɗaya bangaren yayi nashi, wannan akwai zalunci. Wa bima anfaqu min amwalihim, kuma Allah ya ba maza su shugabanci saboda abinda suke ciyarwa na dukiyoyinsu. shi yake kashe kuɗi wajen sayan abinci, wajen sayan sutura, wajen sayan kayan kwalliya da duk abin da yake alaka da wannan. To waɗannan dalilan yasa Allah ya ba namiji shugabanci. To a lokacin da ya feli ya kasa waɗannan ababe, ya yi resign kawai. Ina fata an gane. Don in aka baka mulki ba za ka iya mulkan mutane ba, kawai ka sauka. Wannan shine adalci. To idan kai ma ba za ka iya ba, kai resign. Resign shine ban ce ka sake matar ba, ka rage wannan girman kan naka. Ina fata an gane. Yanzu sai ka nemi a zauna lafiya. To ranke dade fa, sai a abu 50-50. Kun fahimci wannan abin da kyau? Duk da harkan aure babu wani abu shi 50-50. Responsibility duka na kan namiji ne. Wannan shine gaskiyar magana. Mace takan taimaka ne in Allah ya hore mata, kuma za ta samu lada. Amma wajibin akan namiji yake. Wabima anfaqu min amwalihim, Allah ya fifita maza akan mata, ko ya ba su shugabanci saboda suna ciyar da dukiyansu tun wurin neman auren har ayi auren, kuma har illa masha Allah. Allah ce fasalihatu, mata yi nagari, mata yi salihai, qanitatun, zaka same su masu da'a ne ga mazajensu, suna da'a ga Allah kuma suna da'a ga mazajensu. Domin bin Allah shi zai sa ta bi mijinta, saba wa Allah shi zai sa mijin ma ta saba mishi. To kaga anan abin da ya kamata mu fahimta, bayan Allah ya faɗi responsibility, nauyi da ke kan namiji da ababan da Allah ya dora mishi cewa ya sauke su, sai Allah ya ce to fasalihatu, mata nagari, qanitatun, masu da'a ne ga mazajensu, saboda bi mijin shi ma yi abin da yake kan shi. An gano, sai Allah fara gabatar da haƙoƙin namiji akan mace. Allah ce qanitatun, masu da'a ne ga Allah, kuma su da'a ne ga mazajensu. Ashe macen da ba ta da'a ga mijinta ba saliha bace ba. Ina fata an gane. Hafizatul lilghaibi, kuma suna tsare gaibu. Tsare gaibu anan shine abin da Annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, wanda malaman sunna suka rubuta a cikin littafansu. Manzon Allah faɗa sallallahu alaihi wasallam yace, khairun nisa'i imra'atun in nazara ilaiha sarratka, yace mafi alkhairin mace daga cikin mata ita ce matan da in ka kalle ta sai ta faranta maka rai, babu siwa, babu murgada baki, babu tsaki. Ka san waɗannan duk ɗabi'u ne marasa kyau. Ayi tsaki, a murgada baki, ayi murgada ido, su suka iya wannan abin da ba. Kaga idon na juyawa kaman jirgin sama. Allah yace to babu wannan abin. Idan ka kalle ta za ta faranta ma rai, ko ranka na bace za ta saka kai murmushi. Wannan ita ce mace ta gari, kamar yadda Annabi ya faɗa, wa in amarata ta'arka, in ka mata umarni za ta mada, ba za ta yi jayayya da kai ba, ba za ta maka musu ba. Akwai lokacin da in aka gaya maka ko aka gaya miki abu, idan wanda ya faɗa yana sama da kai, ko da abin ba daidai ba ne, karka yi musu da shi. Ban gane ko kun gane ba. Kawai ka bi shi haka ne, a cikin hikima za ka ganar da shi abin ba haka ba ne ba. Ina fata an gane. Akwai lokacin da idan ka attack mutum instantly ba zai karba ba, amma in ka bar shi sai bayan abin ya wuce, rannan fa kaza kaza din na fa kaman kaza ne ko, ce eh wallahi fa haka ne. Kun gane abin da nake nufi? To wannan shine abin da ake so tsakanin mace da miji. Sai Annabi ya ce, na daga cikin ɗabi'u na ainihin mace ta gari, abu na farko shine idan kai mata umarni za ta maka da'a. Sai Annabi ya ce, idan kuma baka nan, wa idza ghibta anha, idan kai tafiya ko baka gida, hafizatka fi maliha wa nafsiha, za ta tsare maka dukiyanka kuma za ta tsare maka kanta, ba za ta maka albazzaranci ba da abin da ka bari na abinci ko na kuɗi ko wani abu. Na biyu, za ta tsare mutuncinta saboda haƙƙinka da ke kanta ga kowane ɗan namiji. To waɗannan ababe Annabi ya ce su ne abin da ake nufi da mace ta gari. Sai Allah ya ce qanitatun hafizatul lilghaibi, suna tsare gaibu, bima hafizallah, saboda abin da Allah ya tsare na cewa a bi wannan dokokin da ya shimfiɗa na aure. Allah ya shimfiɗa dokoki na ayi kar ayi, yi na yi bari na bari. Wannan shine abin da ake bukata wajen zama aure. Ka bata shawara,
ta dauka kai ma ka ba in ta baka shawara ka dauka akwai mazajen da ba sa daukan shawaran matan su zai ce maka mai ba a shawara da mata wannan ƙarya ne annabi yana shawara da matan shi annabi ya taba shiga cikin damuwa lokacin Hudaybiya ya rasa yanda zai yi sai ya tafi wajen Ummu Salama yace ga matsala fa sahabbaina tace ai ga abin da zaka yi annabi da ya dau shawaran ta shikenan take aka yi nasara ina fata an gane to kaga idan annabi na daukan shawaran matar shi dan me kai ba zaka dau shawaran matar ka ba wani zai fita daga gida sai yace zan je gona sai na dawo sai matarsa tace ya kamata ka ce insha Allah sai ce ba za a fada ba ne ke ne sarkin ilimi ila tana zuwa islamiya ne an ki fada ne tace abu ne mai kyau dan zuwan ka da dawon ka ba hannun ka yake baka ce insha Allah ce ba zan fada ba wata ga ya mishi maganan banza ya kama hanya ya fita da ya tafi gona can da yamma sai ga hadari ya taso da iska da ruwan sama ruwa ya mishi duka iska ya kidi mashi da kyar har wajen magariba babu hanyar da zai iya tafiya bayan yayi laushi likis ruwa ya dake shi ga iska ga ruwa da kankara ya kamo hanya yayi gama laushi sai ya samu sojoji su ma ruwan ya musu duka kuma suna neman hanyar zuwa wani wuri sai suka tambaye shi da Allah malam ko ina ne hanyar wuri kaza ko zaka taima ha kai mu ce ku dan tsafar rashin imani yanda ruwan nan ya min duka ga kankara ga kaza kuma ku ce ya raka ku wani wuri sojoji sai ransu ya baci suka kawo shi suka zane shi suka masa bulala yadda ku da kyar da rarrafe da yana tafi yana hutawa har ya iso gida can wurin insha yana zuwa gida matan shi ta kulle goba sai ya kwankwasa goba a bude ta ce waye ne ya ce mijinki ne insha Allah inda ya dauki shawaran farko da an zauna lafiya ko to wannan ayan saboda lokaci sai gobe za mu karasa tafsirin ta insha Allah abinda muka fara na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko Allah mana afuwa ya Allah muna roganka da sunanka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya ubangiji duk masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu ya Allah waɗanda suke cikin damuwa kowane iri Allah ka yaye musu ya Allah muna roƙonka marasa lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya da abinda lafiya za ta ci da imani wannan gari namu Allah ka ƙara masa albarka da zaman lafiya wannan ƙasar tamu Allah ka ƙara mata albarka da zaman lafiya ya Allah ka ba mu shugabanni na gari ya ubangiji ka sanya albarka cikin ƴaƴanmu ka sanya albarka cikin gidajenmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu da makarantunmu da ma'aikatunmu ya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka tsare mu daga dukkan sharri Allahumma adina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita Allahumma inna nas'aluka at-taysira wal mu'afata fid dunya wal akhirah اللهم إنا نسألك التيسير من كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم